وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد
سندى يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga wannan fili mai albarka da yake kawo mana tarihin sahabbai mai taken rayuwa a barkoi shirin rayuwa a barkoi yana zuwa mana daga gidan wannan radio mai albarka da la FM muryar zamani wanda yake zuwa a dukkanin sati irin wannan rana ta Juma'a mai albarka wata muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da albarkar da take cikin wannan rana ta Juma'a abinki inda akwai shi Allah madaukakin sarki ya kawar da mu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya wayanda suka riga mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama ya yalwata kabarin su mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu kikkiawan ƙarshe kasar mu Allah madaukakin sarki ya zauna da ita lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu arziki mai amfani Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka tabbatar da dugadigan mu akan hanyarka wacce kake so kuma ka yarda da ita wannan shiri yakan ba mu tarihi na magabata musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda zamu iya koyi da su mu ga menene zamu iya daukowa a cikin rayuwar su kamar kullun dai ni Aminu Khidir Idris nake jagorantar wannan shiri mai albarka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane ne da Allah madaukakin sarki ya zabo su bayan ya zabo su ya hada su da annabinsa mafifici a cikin halittarsa akwai abubuwa da dama idan ka kalla zaka ga cewa lalle wa'annan mutane zababbu ne a gurin Allah madaukakin sarki so da irin abubuwan da suka ringa aikatawa wanda yake baka ishara ko nuni da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya zabo su amma da yawa muna kaunar su muna son su amma in aka zo gurin aiki zaka ga kuma da yawa ba ma kokarin koyi da su ta kowane bangare zaka ga muna ji kullum malamai suna fadakar da mu akan abubuwan da ya shafe su ko suka aikata ko ya suka aikata amma an zo gurin aiki nan kamar wani tashin hankali ne aka zo da shi ta yadda zaka ga jama'a suna ba sa yin irin koyi-koyen ko kuma wannan su yadda suka yi jama'a ba sa yi akwai misalai da yawa da zaka ga yadda sahabbai suka aikata mu kuma ga yadda muka aikata akwai kissoshi da dama da suka zo wanda suke zaka iya cewa tana da abubuwa da dama a cikin ta wacce mutane za su yi kwaikwayo da ita kowane bari misali akwai kissa da ta faru tsakanin sayyidina Umar lokacin yana khalifa da Abbas ɗaya daga cikin ahlul baiti dan uwa na mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma Ubay bin Ka'ab da Ubay bin Ka'ab. Wayannan dukkaninsu sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma manya daga cikin sahabban. Sayyidina Umar lokacin yana halifa ya bada umarni cewa za a rushe gidan Abbas, za a shigo da shi cikin masallaci don a fadada masallaci. Kaga wannan abu ne mai kyau, kuma lokacin yana halifa, kaga wannan umarni ne nawa, umarni ne na gwamnati cewa ga bukatar al'umma ta kai cewa yanzu masallacin nan yana neman a fadada shi, kuma gidanka shine mafi kusa ko jikin wannan masallacin da za a iya rushe shi a shigo da shi dan a fadada masallaci. Bukatar al'umma ce wacce take ta shafi kowa da kowa har da kai din. Saboda haka sai shugaba ya ga cewa ya bada umarni na gwamnati cewa gidanka a rushe shi a maida shi karkashin a cikin masallaci, ba tare kuma da wai kai din an haramta maka gidan naka ba, a'a wani gidan za a baka a wani gurin wanda ma watakila ya fi naka, da kana zaune a cikin gari yanzu a kai ka GRA a baka gida. To haka aka san shiwa gabanni, lokacin da bukatar al'umma ta taso akwai wani abu naka kai da za a karba ayi titi dan jama'a su ringa hucewa. To idan aka tashi kai din, idan gidanka daki biyu ne dan a kyautata maka ka ji dadi, to sai a baka wani mai daki hudu har ma da karin wasu abubuwa da unguwar da aka baka tafi inda ka bari. To kaga mutum zai ji dadi a wannan. Sayyidina Umar bai ce ba za a baka ba ko a kwace, yace za a karbi gidansa, za a canja mar da gidan da ma ya finishin. Amma duk da haka saboda addinin musulunci addini ne wanda yake akwai hurriya a ciki, akwai yanci, Abbas yace a ba zan bada ba, gidana nake bukata. Akai akai Abbas yace a shi gidansa yake so, ya bar mar gidansa, baya bukatar a canja masa wani gidan, a ban masa nasa ya zauna kusa da masallaci. Wani akwai bukatuwa ka kasance kusa da masallaci, wani abu ne mai mahimmanci musamman ma irin wannan masallacin. Kaga wannan akwai hurriya, akwai yanci, ba kamar yadda wasu suke kalubalantar musulunci ba, ce ga yancin kaza yancin kaza yancin kaza, dukkanin yanci akwai shi a musulunci. Wa'anda suke kokawa da yancin dan adam, yancin dan adam, yancin dan adam yana samun mulki, sai idan wani guri yazo za a yi wani abu da shi yanzu zai kwace, ce gwamnati ta bada damar a kwace a ginawa al'umma abin da ya kamata. To ga yancin musulunci, idan ka ce ba za ka bayar ba, ba za a tirsasa ka ba a ce sai ka bada. Saboda haka Abbas ya ce gidansa yake so. Sayyidina Umar ce to yanzu dai gaskiya akwai bukatuwar gidan, saboda haka mu sanya tsakaninmu, mu sanya wani wanda zai mana adalci, ni da kai yayi mana hukunci ya duba. A wata ruwayar da malamai da yawa sun ce ruwaya ce ta ƙarya wacce bata inganta ba, akan ce sun saka Shuraih alqali Shuraih ya musu hukunci, wannan ruwaya ce ta ƙarya da yawa bata inganta ba. Saboda haka alqali Shuraih mutumin kirki ne, alqali ne ƙwararre, wanda a yanzu da za a ce mutane ko alƙalanmu ma suna karanta tarihi irin nasa, to da an sami bambanci da shari'ar da suke. So da alƙali ne ƙwararre wanda yake da hangen nesa kuma dama haka yake mata alkali ya zanto mai hangen nesa kwalalle ta yadda zai yi hukunci an ce wata rana alkali Shuraih wani mutum ya kawo karar wani mutum yana bin shi bashi mutumin yace ba a bin shi a gaban alkali kana da shaida yace ban da shaida daga ni sai shi muka yi yace to ka tashi ka koma gurin da kuka yi maganar haka bashi bashi kai kuma zauna ka jira shi saboda haka mutumin ya tashi ya tafi yana tafiya alkali Shuraih ya ci gaba da shari'ar sa amma yana yi yana kallon wannan mutumin da aka ce an bashi bashin yana zaune sai da ya bari ya shagaltu sai ya jefa mai tambaya yace yanzu kana ganin mutumin ya je gurin yace a yanzu bai isa ya je ba kai da kace ba a baka ba ya akai ka san gurin ka san ya je ko bai je ba ya akai ka sani ce mallan ka karbi kudin sa ka biya shi kudin sa kaga wannan hikima ce aka zo masa da ita wacce da kansa ya itirafi cewa ya yadda cewa yami ya karbi kudin kuma ya biya kudin jama'a ba tare da shaida ba ba tare da komai ba yayi hikimar da ya tabbatar da haƙƙin wancan akan wannan to alkali Shuraih alkali ne kwararre wanda yake mutumin kirki adali wanda rigegeniya ake akai shari'a wurin shi saboda haka amma a wannan kissar ba haka bane cewa sun je gurin nashi an ce wanda yayi shari'ar shine Ubay ibn Ka'b Ubay shi kuma suka zo suka samai aka gaya masa yace to a lokacin sai a lokacin Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman Allah yace gina Baitul Maqdis sai zo zai gina Baitul Maqdis sai filin wani mutum ne filin wani mutum ne saboda haka ya kira mutumin yace ka zo ka ba da filin nan naka idan ka ba da filin sai in biya ka ya ba mutumin kudi bayan ya bashi kudi sai mutumin yace ina da tambaya abinda ka karba shi ya fa alkhairi ko abinda ka ban yace abinda na karba yace to ina son guri na Annabi Sulaiman ya kara mar kudi ya kara mar in ya kara mar sai ba su waccan tambayar shin abinda ka karba shi yafi alkhairi ko abinda ka ban ce abinda idan na karba yace to ban yadda bane gaskiya na fi son mafi alkhairin haka suka yi tai karshe dai Annabi Sulaiman yace to kaga daga yanzu idan na baka babu zancen kara wata tambaya da ni da kai kawai shikenan saboda haka Annabi Sulaiman ya ba mutumin kudi tunda an ce ba zancen irin waccan tambayar wanne yafi alkhairi dole mutumin bai yi ba sai Allah madaukakin sarki ya ga Annabi Sulaiman cewa ka je ka bashi har sai ya yarda ya ba da filin da kansa ba a karbe shi ba a karbi filin da umarnin gwamnati ba a je a bashi har sai ya karbe ya yarda da kansa ya ba da filin saboda haka Annabi Sulaiman ya zo ya ba mutumin nan abin da yake so bayan haka ya yarda yace ya ba da filin a ƙarshe to saboda haka tunda an samu irin waccan kissar ga ta a baya kuma shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce sai dai in shari'ar mu an zo mana da wani abin an ce ba ta mu bace saboda haka sai ya dauko waccan kissar ya dora ta akan irin wannan abin da ya faru tsakanin Sayyidina Umar da Abbas bin Abdul Muttalib saboda haka a nan gurin kaga an maida gidan Abbas gawa ga Abbas cewa Ubay ibn Ka'ab yayi hukunci gwamnati ba ta da ikon ta karbi wannan filin sai gidan sai da yadda Abbas a ƙarshe kuma Abbas ya yadda ya bayar da wannan gidana sa aka kara masallaci wannan yana nuna maka suwaye sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar yana da karfin gwamnatin da zai iya karba gidan yace an karbe an baka wani a wani gun kai ba amma baka komai ba an karbe shi an gina masalla an ƙara masallaci yanzu akwai bukatar al'umman musulmai so da haka an yi amfani da gidanka an ƙara masallacin sai sayyidina Umar bai ba sannan yana nuna maka yadda sahabbai suke iya haƙuri da me da wani abu nasu dan jama'a domin jama'a kowane dan adam zai so ya kasance kusa da irin wannan masallacin gashi gashi saboda falalar da take da yin sallah a cikin sa amma me ya faru sai Abbas ya bada wannan filin gidan nasa saboda al'umman musulmi baki daya su amfana sannan wannan kissa tana nuna maka yadda adalcin sahabbai yake Ubay ibn Ka'ab lokacin da aka kawo masa aka ce ga ana rigima tsakanin khalifa baki daya na musulmai ya ja ga kuma mabiyi shi ma ya ja saboda haka hukunci aka kama kai a nan gurin kaga irin adalcin da sahabbai suke da shi sai bai kalli khalifa bai ce a kai ai khalifa ne duk abin da kace haka za a yi ko ana dagawa shugaba kafa ko ana yi masa kaza ko yana da kaza ko a ba a ma zuwa ai da shugaba gaban shari'a har sai ya sauka la duka sai ya ce ga abin da ya dace ga hukuncin yanda yake hukuncin shine ayi adalci mutumin da yake da abin nashi ne a bashi shi zai yi tasarrufi a cikin wannan abin nashi in ya ga dama ya bayar da kanshi in ya ga dama ya hana ba wanda ya isa ya karba mishi so da haka Ubay ibn Ka'ab bai kalli wannan mabi bane kuma bai kalli wannan khalifa bane sannan Ubay ibn Ka'ab bai kalli wannan dan uwa ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda haka ai ba za a karbe mishi ba saboda matsayin da yake da shi na ɗan uwan takarsa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kalli wannan ba ma sai adalci ya kawo abin da zai tabbatar da haƙƙin Abbas a cikin wannan gida nashi sai ya yarda sannan gwamnati za ta iya amfani da wannan gurin a ƙarshe kuma Abbas ya ba da gidan aka ginawa al'umman musulmi aka ƙara fadin masallacin wayannan abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kwaikwayon sahabbai a cikinsu duk ƙarfin da kake da shi duk ikon da kake da shi kakka zalunci wani wataƙila idan yau kana riƙe da wata kujera gobe za iya ka Allah i juya shi wanda kai wa shine a kujerar musamman a irin wannan zamani da komai yana iya faruwa saboda haka koyi da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ga yanda suka rayu ga yanda suka zauna tsakanin shugaba da wanda ba shugaba ba ga yanda suka yi mu'amala ga yanda masu hukunci a cikin su suke adalci sai suka zauna lafiya suka ji daɗin rayuwarsu amma yanzu gashi kowa kokarin danna kowa yake shugaba yana kokarin ya danne waɗanda suke ƙasa da shi mabi nema yake yayi wayo ga shugaba ya karbi wani abu a hannunsa me hukunci zai yi iyayen hukunci da yawa wasu suna hukunci me amfanuwarsa a hukuncin da zai me zai samu to kaga idan ya zamto mun ajiye hanyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama mun dauki wani tsari da wata hanya da wani salo wanda yake ya sha bamban da yadda sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa dole mu sha wahala dole mu shiga cikin wani yanayi wanda yake maras dadi dole mu tsinci kanmu a wani abu wanda yake zamu wahalar da junanmu kuma yanzu kusan kullun abin da yake faruwa kenan amma mun kasa fahimtar cewa komawa da barin hanyar da sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa a kanta shine kadai abin da zai gyara mu magabata suna cewa babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkon wannan al'umma abin da ya gyara farkon wannan al'umma ba komai bane ba fa face biyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam da aikata daidai so da duk wani abu da kake tunani na barna kuna yi kafin zuwa musulunci an yi amma me ke faruwa da musulunci yazo duk sai suka zubar to in muna son wannan al'umma ta gyaru sai mun koma mun waiwaye baya mun ga me ya gyara waccan al'umma me suka aikata yaya suka yi kuma ga tarihi nan da dama ya zo mana da abubuwan da suka yi da yadda suka kasance da yadda suka yi mu'amala da junansu da yadda na sama yayi mu'amala da na ƙasa da yadda na ƙasa yayi mu'amala da na sama da yadda mata ta yi mu'amala da mijinta da yadda miji yayi da matar shi da komai shari'a ta zo da shi ta gaya mana illa iyaka yanzu mu ne ma'aikata ko kuma mu ki aikatawa wannan abu ne wanda shi yake a hannunmu in mun aikata sai mu ga rayuwa ta yi mana kyau ta yi dadi sai mu ga rayuwa ta zo mana a yadda muke bukata amma idan muka bar wannan hanya hanyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dora su akan ta to ba za mu taba ganin daidai ba ba za mu ga hanyar da muke bukata ba ba za mu ga haske a rayuwarmu ba idan ku muka yi adalci muka yi koyi da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga abubuwa na rayuwa masu kyau inda suke bullo mana ta ko ina yadda za mu ga su ma yadda suka yi rayuwar sai mu kwatanta abin da suka yi idan muka kwatanta sai mu ga canji a rayuwarmu Allah yana cewa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane a halin da suke ciki sai sun canja a karan kansu a halin da suke sai Allah su ma ya canja musu Allah madaukakin sarki ya canja mana irin yanayi da muke ciki bari mu leka sashin tallace tallace dan mu ga abin da suke dauke da shi kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya فلتنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا أدعوك يا أمتي فلتنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka gonda da sirrin a tsakiya yau mun bada tarihi ko kuma ta kissa duk malamai suna maganganu akan sahihancin kissar amma dai mun bada ita dan muga abin da zamu iya koyi da shi a cikin kissa yanzu lokaci ne da zamu bude layukan mu ga masu sauraro mata za su iya neman mu akan 0806620088 sai kuma maza akan 0809042885 sai sakon karta kwana da ya hada maza da mata akan 0705530029. Assalamu alaikum.
Wa
alaikum assalam.
Ayo malam fata alkai.
To alhamdulillah muna tare da
Zaliha
to Zaliha me kika amfanu da shi kin a cikin shirin to number Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum muna tare da Alhamdulillah muna tare da To Yusuf Saad me kake tafi da shi a cikin shirin To wannan gashi yana neman daktar number daktar kuma bamu dauki lambar sa ba balle mu iya tura mar yace dai ya ji dadin kissa sharahi da aka bada wacce yake da kwarewa ya nuna kwarewar shi gurin yadda zai fito wa shari'a to dangane da dan uwa da ya ji dadin sa'ad da ya ji dadin kissa shurai akwai ta kissar da ta faru da shi din dai wata mata ta kawo karar wani mutum gurin shi cewa ya ta bashi an bashi kudin gadon ƴaƴanta ya ce ba a bashi ba kuma wannan yana faruwa a irin wannan lokacin a ba mutum ajiyar kudin yara suna kanana a girma ai tare su girma su tarjima da shi to wannan bawan Allah aka ce sai ya zo ya ce ba ta bashi ba da ta kawo kara gurin alqali shuraih alqali ya ce to abinda za a yi kin gaya masa zaki kawo kara tace a ban gaya masa ba yace to shikenan gobe ki koma ki ce baki kudin ki idan yake baki ki ce zaki kai shi kara gurin alkali shurash kawai kar ki gaya mar kin zo tace to bayan ta fita sai sa aka kira mutumin yace kudi ne na magada aka kawo kuma gashi mun duba mun ga ba wanda zamu iya bawa amanar kudin ya aje sai kai mutum ne mai amana mai adalci mai kaza mai kaza mai kaza to na ga ba wanda ya kamata mu ba kudin nan ya aje sai kai saboda haka jibi ka zo ga su a baka kudin ka je ka aje musu to dama ya tambaye ta kudin ta nawa ne ta gaya mar sai inin alkali ya ninninka kudin ya ninninka yace ga adadin kudin da za a baka yafi na waccan matar yawa sosai saboda haka washe gari matar taje ta same shi tace kudi na nazo karba yace bayan na gaya miki babu kudi baki ban ba tace wallahi in baka ban bazan kai ka kara gurin alqali shurah yace ya hakuri zauna barin dai ko kudin ki ke ana haka ai ba a haka barin baki kudin dama ni jarraba ki ma nake yaje dauko kudin ta yazo ya tashe kudi ya bata baiwa Allah ta taso ta zo ta ga alkali cewa ya ban kudin na yace to je ki gari ya waye sai ga bawan Allah ya sabo babban riga ya taho karba kudin marayu dan ya aje yana zuwa alkali shurayh yace mashi me kaka yace a kudi da aka ce na marayu yace wa zai baka aje kudin marayu kai da kaci kudin kaza bakwai kaza da kaza da kaza da kaza ya tuna mishi abin da ya faru ce ta tashi ba mu guri kaga wannan kwarewa ce da ya kamata a ce masu shari'an mu suna da irin wannan kwarewar dan su ringa fitar da haƙƙin al'umma daga hannun wanda suke nema su zalunce su. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum Mr.
Sai kin dan kashe akwatin radion ki. Muna tare da wa.
Kuna tare da Mama Mufida da ke Otoro.
To Mama Mufida, me kike tafa da shi cikin shirin?
Gaskiya ne na fuskanci abubuwa da dama a cikin wannan shirin.
Ki dan kashe akwatin radion ki. Tana dawo mana.
To yau yanzu fa.
To ina jin ki, muna sauraron ki.
Gaskiya ya kamata masu shari'a su ji tsoron Allah su dau abin da wannan kissa take yi kuma su dinga amfani da ita.
Eh.
Ina gaida malam da Allah za a iya ba mu lambar ki.
To insha Allah sai dai lambobin naku ne ba na dauka da kin tura message sai a baki ta lamba duk wanda yake so ya tura message sai a dau lamba shi sai a tura mishi
insha Allah zan tura message.
To alhamdulillah.
To ina wa malam fatan alheri Allah kada dauka sadala.
Amin amin.
To sai an zo.
To assalamu alaikum. To ita ma wannan baiwa Allah kissoshin da ce na tana ganin irin wannan koyi ya kamata masu shari'a su rika kula da irin wannan abubuwa don kubutar da haƙƙin mai haƙƙi daga gurin wanda yake nema ya ci mar haƙƙinsa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Masha Allah.
Muna tare da wa.
Abubakar Muhammad.
To Abubakar Muhammad, me kake tafa da shi a cikin shirin?
Malam mun ji wannan tarihi da aka dauko mana kuma mun karu sosai kuma sannan malam akwai tambaya da nake ita akai misali akwai al'ummar mu da za su ga kamar kana kasuwa ko kana dan wani guri sai wata shari'a ce ta biyu ta bangaren ka to sai ga mutane sa dana wannan ai kamar dan karama shari'a ce kuma duk hukuncin da nayi kawai ya daidai tunda an bangawa mutum sai daga raina wannan shari'a to shin sakamakon wani shawara zaka ba mutane irin wanda shari'a ta biyu ta bangaren ko a kasuwanni wani ma akan didi ne kawai zai zuciwa sai a ce to shikenan kai min ne dake mana kawai kije da musu shari'a to sai ga mutane sa raina wannan abu sai ga mutum yayi wani abu da bai dace ba ko ya fi dole a tsakanin wani shin da tsan shawara da malam wani shawara na bayar kuma muna yi wa dadda ba da alƙai da bayar a cikin koshin lafiya Allah ba tsanta shi lafiya Abubakar Muhammad na yi ba a tashi lafiya.
To Malam Abubakar, duk sanda aka saka mutum aka ce yayi hukunci an bashi wani abu ne mai nauyi, abin ku da aka bashi mai nauyi ɗayan uku ne, imma ya kasance yayi hukunci a cikin ilimi kuma imma ya kasance yayi hukunci ba a cikin ilimi ba, imma ya kasance a cikin ilimin kuma yayi sannan yayi daidai ko kuma yana sani a ilimi ne sannan ya kin daidai ko kuma ya kasance kawai bai sani ba da jahilci yayi hukunci. Kaga kaso uku kenan, imma yayi cikin ilimi yayi daidai ko yayi cikin ilimi yayi sarrai ko kuma yayi da jahilci, ba sa huce ɗayan uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace biyun suna aljanna ɗaya na aljanna biyun suna wuta. Duk wanda yayi hukunci da ilimi yayi daidai kamar ya shiga aljanna ne, duk wanda yayi hukunci da ilimi yayi sarrai wannan huta zai tai, wanda ya hukunci da jahilci shi ma haka. So da haka idan kana tafi sai aka zo da rigima aka ce zo kai hukunci, idan ka ji kana da ilimin da zaka yi hukunci to yi adalci shikenan ka tseratar da kanka, idan ka ga baka da ilimin da zaka yi ce ne to wallahi ni ma ban sani ba, ko kuma in kana da ilimin sai kuma ka ga zuciyarka ta karkatar da kai wani bangare guda to sai ka janye jikinka salin alin dan ka tseratar da kanka daga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron wuta ko da da sadaka ce zaka bayar ta tsagin dabino to ka bada wannan sadaka. So da haka kuskure ne dan an sa ka shugaba ka rika alƙalanci ko hukunci a kasuwa ka rika yin san ranka akwai hadari ba karami ba a ciki, zaka iya jefa kanka wani yanayi. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna tare da wa.
kana tare da maman Asiya da kungo kuma da Amin na muka barka da safiya.
To maman Asiya, gaki a cikin shirin rayuwa a Barkoyi.
Wallahi malam din mun ji bayanai kuma Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Ubangiji ya sa mu fadaka kuma mu yi amfani da abin da muka ji.
Amin.
Ubangiji Allah ya muku kyakkyawan sakamako.
Amin.
Da ba ku gajiyawa wajen sai to da mun gurin gaskiya malam hakika abin da ake yi a zamanin maza tsira tsira yanzu kwata-kwata ba a amfani da shi.
Na'am.
Dan ba na manta ma da kun dan uwana wallahi da yace fili to ugotar irin rairayi haka. To wallahi kawai aka waye gari wani wani irin masu kifa na suna zuwa suna haka ba suna kwasuwa sai suka mai da gurin duk rani. Wallahi ma nake gaya maka ce da aku ta shekara ana rigima akan wannan fili akan bibiya ko filin ko kuma ya sake musu wani. To da yake dai muni da Allah ya rufe asiri gurin wanda aka ce filin kamar da ɗan sarayya dai tun ana yawan siye a gurinsa. Wallahi shi ne shi sai shi ne ya canza gurin ya biya. Kuma sama musayar zan karki ba to kaga irin wannan rigima wasu ba sa tsoron Allah ba sa tsoron duniya nan cewa za a mutu. Gaskiya to Allah dai ya sa dai
to amin
ake yi domin su da mu ga baki daya mu ji mu fadaka mu gane cewa fa gaskiya fa mutuwa fa ta zama dole kuma za a ji a tada abin da ake yi.
Wannan haka yake.
Malam ina godiya sosai ina miƙa gaisuwa mu ga malam idan ya shigo.
To insha Allah.
Ina masa fata alkhairi maman Asiya unguwa uku.
To maman Asiya daga unguwa uku mu ma mune miki fatan alkhairi. Sai dai shi shirin ba ana yin shi ne dan wasu ba, ana yin shi ne dan gabaki daya al'umma, kowa da kowa ya ji kuma ya karu kuma ya fadaka kuma ya san abin da zai iya aikatawa wanda ya dace da ya aikata. Duk wanda abu ya shafa shi ana yin sa fadakarwa ne dan kowa da kowa, wani ilimin zai kara dama akai yake sai ya kara jajircewa, wani kuma ya dan samu kubucewa sai ya dawo kan hanya. Kinan maman Asiya kin ga shirin bai ke banci wasu mutane ba, banda wasu gabaki daya fadakarwa ce da ta kunshi kowa da kowa. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna tare da
malam barka da safiya da fatan ka tashi lafiya.
Alhamdulillah, muna tare da
kana magana da Dahuru Master dan Hassan mai shinkafa karamar hukumar kura ta kabun jira'idan Allah.
To Dahuru Master, ga ka cikin shirin rayuwa a Barkoyi, me kake tafa da shi?
Wannan shirin baya wuce ne duk sha makon nan.
Alhamdulillah.
Dabi da ita baya gire ne dabi da malam ka iya wa'azi ne innan mataki ya tafiyar da mata ya so kuma dama haka ake so a ce mutum ina wa'azi innan mutane hankalin su zai karkato su kama sun daɗin wa'azin nan.
Na'am.
To gaskiya ni dai na dau wannan ana dau da riska da dama a rayuwar inda haka wannan na masu aure ne ma da na marasa auren kamar mu yanzu da bamu da cewa kaga mun koyo da riska wannan ko da mun yi auren za mu kama tafiyar da gidanmu cikin kwanciyar hankali za mu kama kyautata musu a rayuwa.
To wani darasi ka ɗauka wanda ya fi kowanne?
To kaga darasin da na ɗauka a rayuwa wanda ya fi kowanne a ce ka kama kyautata wa iyalanka, misali kana da dukiya daidai ka je misali ka kyautata wa wasu a waje a ce gidanka ya zo ga shi dai kana da shidan amma ka matsa hannunka a gidanka ba ka yalwata wa iyalanka.
Eh, mutum ya zama inuwar giginya kenan.
Kware kuwa a gaskiya akwai su sosai wallahi za ka ga wanda suke wadata wa waje kawai dan a san eh suna yi amma in ka zo gidan sai ga ina abin nan ba haka yake ba, gidan nan ba ta samu abin nan.
To Allah ya sa idan ka kai lokacin ka aiwatar aikace.
In Allah iya da malam ai muna tare da ku, in Allah iya da ka san kuma imani imani ne inda kana tare da wannan gidan Rizwan Dalal, in Allah iya da za ka dore sosai.
To Allah ya sa mu dore baki daya.
To malam da fatan da ka shi lafiya.
To alhamdulillah.
Kuma sha muna tare da Dalal.
Kuma assalam. To wannan dan uwa shi ya faɗi abin da ma ya dauka, sannan kuma ni mai jagoranta shirin ne ba ni ne nake wa'azi ba, Dr. Abdullah Usman Umar gadan kaya kusan shi yake mana fadakarwa a cikin shirin. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
Yawa, kana tare da Aisha malam, barka.
To Aisha, daga ina kike sauraron mu?
To tambaya ne malam dan Allah.
To bismillah.
Wallahi idan sallan raka'atul fajr yayi wata rana yana dan wuce ba ka so idan na tashi ina yin sa'a.
Na'am.
Sai na dinga yin kafin sai na mai tashi da yi walhan kafin yi raka'atul fajr kafin yi walhan. To ce nake ganin koyaya ya tafi ya an karba koyaya to dai ina samun shakku dai a wannan gurin gaskiya. Yawa to kuma na taɓa yin walhan idan na fara samun wannan shakku ina walha idan na yi raka'a biyu madadin na zauna na yi sai ya yi sallama. To sabon ina tunani kuma sai na wuce sai na tafi sai in ga na yi raka'a hudu.
Na'am.
Bana samu na yi ta hiyan farkon na ce kawai in gan nai ta hiya kawai ce in ga gaba ɗaya na tashi. To na ce tambaya malam ka ɗan mun bayani na gane.
To insha Allah. To insha Allah. Na farko ana so dan adam in yayi aikin bauta ya daina shakka cewa ba a karba ba, ya rika karfafa ransa cewa insha Allah an karbi wannan aiki. So da haka wannan maganar da kike ba a karba ba ki aje ta a gefe, ki rika sawa ranki cewa Allah ya karba ke, dai ki iya kokarin yadda zaki aikata aikin yadda aka ce ki aikata. So da haka karba ta Allah ce, dukkanin mu sare muke Allah ya karba ayyukan mu, sakare muke yi. Duk wanda yayi sallah ko wata bauta bai da tabbas yayi ta yanda Allah yake bukata, amma kowa burin sa me a karbi wannan aikin. So da haka ki daina wannan saka shakka a cikin ranki cewa ko an karba ko ba a karba ba. Lokacin da mutum yake sallah ta nafila sai ya zo zaman tahiyya ya mance kawai sai ya ganshi ya je har raka'a ta hudu, shikenan a raka'a ta hudun yadda kike sai ki yi sallama a raka'a ta hudun sai ki tashi, in zaki ci gaba sai ki ci gaba. Wannan babu komai idan dan adam ya mance musamman a sallan na ko ma sallar farilla ce. Idan mutum ya yi rafkanwa ya miƙe a tahiyya zai karasa a bashi ne adadin raka'o'in yi mata sallah, yi mata sallama in azhar ce ko la'asar ko isha yi mata sallama, yi tahiyya yi sallama a raka'a ta hudun sa ta karshe. So da haka ke ma yadda kike din ba laifi bane, musamman ma kin ce mancewa kika miƙe a raka'a ta biyu sai kika ganki a raka'a ta hudu sai ki tahiyya ki yi sallama a wannan wurin. Assalamu alaikum. Muna tare da wa?
Kuna tare da maman Khadija da cikin gidan.
To maman Khadija, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi, me kike tafa da shi?
Yani ni dai ina yi wa malam fatan alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi.
Amin.
Kuma Allah ya sa waɗanda mu ne na waɗanda aka yi domin mu, Allah ya sa mu.
Amin.
Kuma za mu amfani da abin da muka ji.
Amin amin.
Allah ya saka musu da alkhairi.
Amin. To assalamu alaikum. Wannan Allah addu'a ce take da shi, Allah madaukakin sarki ya samu aikata abin da muke ji. Amin. Assalamu alaikum. Muna tare da wa? Assalamu alaikum. Muna tare da wa? Wa alaikum assalam. Muna tare da wa? To wannan layin shi ya katse sai dai ya sake lalubar mu. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Muna tare da wa?
Muna tare da maman Yasmin nan Gwazaye.
To maman Yasmin daga Gwazaye, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi.
Wallahi alhamdulillah malam, kuna kokari, Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Wallahi a darasin da na dauka dai na adalci nan na wannan alƙalin, duk abin da mutum zai yi a rayuwa aka kawo mai gaban sa ya adalci.
Na'am.
Ubangiji Allah ya tabbatar mu da mazajen mu da ƴan uwan mu da dukkan mu wani musulmi adalci.
To amin amin.
Na turo sako na ce ina son nan ban za mu yi magana akan dan matsalolin gidana.
To insha Allah za mu duba kuma za mu tura miki.
To shikenan, nagode, a tashi lafiya.
To amin amin. Magana adalci da wannan ƴar uwa ta yi ba ya danganta da mazaje bane kadai, har matan ma akwai adalci a kansu. Ita ma sai ta yi adalci, shi adalci ya kunshi duk wani mutum. So da haka in mijinki adalci ke ma a cikin gidanki ana buƙatar ki adalci tsakanin ƴaƴanki ana buƙatar ki adalci tsakanin dukkanin wanda yake tare da ke ke ma akwai adalci a kanki assalamu alaikum muna tare da wa to amin muna tare da wa
Maryam ce nake daga
To Maryam, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi.
Malam Allah ya san.
To Maryam mun gode. Maryam ita addu'a ce take yi dangane da wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Muna tare da wa.
Malam Allah ya saka da gidan aljanna.
Amin amin.
Alhamdulillah kuna tare da Khalid Musa dan Hassan mai Gwanjo karamar makura da gungira idan Allah
To Khalid Musa ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
Gaskiya ne malam wannan shiri tun farkon sa har izuwa yanzu muna tare da shi kuma muna sauraron sa saboda irin fa'idojin da suke cikin sa
Na'am
Wato ni babban abin da na dauka a cikin wannan darasi shine ne kyautatawa da kuma adalci a rayuwa Domin idan ka duba ita kyautatawa duk mutumin da Allah ya haɗa shi da iyali ko ma ko ba iyalin ka bane zamantakewa ta dan adam a ko ina ne to idan dai za ka kasance mai
Na'am Na'am muna tare da kai
Indai mutum zai kasance mai kyautatawa a rayuwa
haka
jama'a kowa ina fara-fara da kai ma'ana shine ka guji abubuwan hannayen mutane sai kaga jama'a suna san ka shi kuma adalci shine duk mutumin da Allah ya dauku da shi ka kasance kai masa abin da zuciyarka take so baraka so ai maka abin da zuciyarka za ta fashi ba to shine adalci duk abin da kake so ai maka to kai maka yawa ne duk abin da baka so ai maka idan an yi maka zuciyarka ta ji babu da ito kai maka kiyaye wa mutane idan ka kasance a haka za ka ga rayuwarka tana tafiya baka da matsalan komai za ka duk abin da ka ga a gaba za ka bukaci maburinka in Allah ya yarda Da haka nake kira musamman ga ƴan uwa matasa da dukkan ma kowa da kowa mutum ya kasance adali a rayuwarsa a dukkan al'amuran tsakaninsa da al'umma. Sannan kuma mutum
To wannan layin sa ya katse. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam malam barka da wannan lokaci.
To barka dai muna tare da wa.
Ya tashi lafiya?
Alhamdulillah muna tare da wa.
Ina maka fatan alkhairi sosai Allah ya saka da alkhairi
Amin Amin
Wallahi ina ta kira kullum ban taba samu
ke To yau ga kikin samu layukan ne da yawa kowa kira yake
Ni wallahi ma sai maka fatan alkhairi
To alhamdulillah
Allah ya saka da alkhairi
Amin to mun gode Wannan ma fatan alkhairi ce take ga wannan shiri Assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam. Muna tare da wa?
To malam Allah ya saka maka da alkhairi.
Amin.
Sunana Abdullahi Tawar, kuna kirawa daga dan gagaran wa kuma kula.
To Abdullahi, kaka cikin shirin rayuwa a barkoyi.
To malam alhamdulillah muna tare da kai tunda ka fara wannan shiri. Kuma alhamdulillah muna karuwa da wayannan kadakarwa da kake mana. Ni gaskiya jan hankali nake so na yi ga kamar masharanta. Amma da wallahi akwai wani abu da ya so ya dan faru amma da Allah yake maka wani shi ma ba Allah ya daya akai kamar wannan darasi da ka dauko ma za ka cewa magana ta Allah wasu kamar mashara'antan ba dai ba dai ranka bangare ba amma za ka cewa wani abu gida a kai shi kotu za ka cewa mu a wannan lokacin kenan kaga dai kamar kisa da kawo mana ada azalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake kamar mashara'antan mu sukan tsaya akai haka to za ka cewa kuma ya tafi dai wallahi wasu marayu ne a wani mai hali haka ya so ya kware su amma da Allah yake maka akwai wani shi ma da ya tsaya musu wallahi tallahi ba a sami damar cike su ba za ka ga cewa irin waɗannan abubuwa suna faruwa mu dai fatan mu dai ubangiji Allah ya barkake mana zuciya
to amin
ga hakkin maraya tunda hakkin maraya ba karamin al'amari bane ba
to amin amin
mun fata ubangiji Allah ya saka maka
alheri to mun gode to mun gode assalamu alaikum To wannan ya kade sai dai a sake tarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sai kin dan matsa daga kusa da akwatin radion ki.
Allah barka
To muna tare da
Jamila daga Rimin Kebbi.
To Jamila, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi. Amin. To wannan ma addu'a ce da kuma fatan alkhairi da ƴan uwa suke tayi mana. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
Ana nawa kuma tare da jansuna Abdullahi Zakariya yi da farmar kuma Dogo.
To Abdullahi daga Dogo ga ka a cikin shirin rayuwa a barkoyi. Wannan shi maganar adalci ba ya shafi kadai masu yin hukunce-hukunce bane, ya shafi kowa da kowa abin da yake yi. Kar ka rika hango cewa ga wani yana adalci, an ba da tarihin sa. Me yasa masu hukunce-hukunce ba sa yin adalci? Wasu daga ciki, a'a, ba su ake nufi ba. Kowa da kowa ya kunshi adalci, yayi adalci. Mutum shari'a yake, yayi adalci. Shari'a ake masa, yayi adalci. Ai za ka ga saboda adalci ne za a kawo mutum gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kai ka za ya ce nayi. Amma za a kai mutum gaban mai shari'a ai ta kokawa da shi ya aikata ya ce bai aikata ba. To kaga ba za mu dauki adalcin wai mu mika musu ba mu ci a'a. Su kawai ake magana akan su yi adalci, la ba su su kadai ake magana su yi adalci ba. Adalci ya kunshi kowa da kowa. Ya adalci shari'a kake, ba shari'a kake ba sai kai adalci. Amma balma an wajabta maka yin wannan abu da ake kira adalci. Bari mu daga waya ta karshe kafin mu rufe shirin baki da. Assalamu alaikum, muna tare da wa? Wa alaikum assalam, muna tare da wa? Muna tare da wa? Muna tare da ki? To wannan waya ta ta kamar akwai yar matsala, ina ga ita ce za ta kasance waya ta ƙarshe a wannan safiya ta Juma'a. Mai albarka da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya amfana da mu daga abin da muka ci muka ji duniya da lahira. A madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq, shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa Sazana da ku daga sashen addinin musulunci, da Hadiza Balanta take jagoranta. Ni Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والخنا أبدا فقد صنعنا مآتينا بأيدينا
متى يفرج أمنا في جوارحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآتينا بأيدينا. أمتي أمتي أدعوك فتنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا. الله أكبر الله